Sashen Hausa na muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin daren yau Laraba 30 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce ba za ta soke amfani da na'urar BVAS ba saboda tana taimakawa wajen hana mutum kada ƙura'a fiye da sau daya.
Da ya saka sau ɗaya aka tantance shi aka ba shi takardar kada ƙura'a ya kada ƙura'a to ba zai kuma yiwuwa ya zo da wata kati ya ce za a sake tantance shi ba domin na'urar ba za ta tantance shi ba.
Yayin da aka yi bukukuwan ranar ƴancin ƴan jarida ta Jamhuriyar Nijar a yau, wasu na cewa lallai kam yanzu babu wani ɗan jarida a gidan yari, amma fa
ana nan gidan jiya noman goshi tunda yanzu haka tare da aka azama dan jaridar wani kamfanin jaridar ma zai iya biyan taballe shi dan jaridar kuma idan baka biya ba a kaso zaka komawa.
Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan bukatun jama'a ga sabon gwamnatin jihar Osun. Akwai mu kuma da labaran wasanni, to amma kafin nan ga babban leda labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Laraba hukumomin Taliban a kasar Afghanistan sun fada cewa akalla dalibai 15 ne suka mutu yayin da wasu 27 suka jikkata a lokacin da wani bam ya tashi a wata makaranta addini ko kuma madras da ke arewacin lardin Samangan. Shugaban sashin yada labarai da al'adu na lardin Imdadullahi Mahajir ya tabbatarwa da biyoyi a aukuwar wannan harin. Abdulnafi Takur, kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a Kabul, ya ce tashin bam din a babban birnin Aibak ya faru ne a lokacin da dalibai ke gudanar da sallar la'asar. Takur ya ce jami'an tsaro da na liken asiri na Taliban sun isa wurin domin gudanar da bincike da kuma kamo waɗanda suka aikata laifin don gurfanar da shugaban kuliya. Nan take babu wanda ya dau alhakin kai wannan kazamin harin bam din. Ko da yake ana zargin kungiyar IS ta lardin Hassan ko ISIS ke wacce reshen kungiyar IS ce da ke Afghanistan. Jiyan Zamin, wanda ya jagoranci fitar da kasar China daga matsayin saniyar wari bayan da sojoji suka murkushe zanga-zangar neman demokuraɗiyya a dandalin Tiananmen a shekarar 1989 tare da goyon bayan sauye-sauyen tattalin arziki da suka kai shekaru 10 na bunƙasar haɓaka sosai, ya rasu yau Laraba yana da shekaru 96. Jiyan, wanda ya shafe shekaru 10 yana shugabanci har zuwa 2003 kuma ya jagoranci jam'iyyar gurguzu mai mulki tsawon shekaru 13 har zuwa shekara ta 2022, ya rasu ne sakamakon cutar sankarar jini da gazawar gaɓoɓi a birnin Shanghai. Jam'iyyar ta ayyana shi a matsayin babban ɗan juyin juya hali da ɗan gwagwarmayar kwaminsanci. Mutuwar Jiyan ta zo ne bayan da jam'iyyar ta fuskanci zanga-zangar adawa mafi muni cikin gwamman shekaru da suka gabata, lokacin da jama'a suka yi kira ga shugaba Xi Jinping da ya yi murabus a lokacin zanga-zangar ƙarshen mako don nuna adawa da matakan daƙile ƙwayar cutar COVID da ta sa aka killace miliyoyin mutane a gidajensu. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi kira yau Laraba da a kafa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da Rasha ke aikatawa a Ukraine. Von der Leyen ta yi kiran a kafa kotun wacce za ta samu goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya don a bincika tare da hukunta laifukan da Rasha ta aikata. Ta kuma ce Rasha da masu faɗa a ji a ƙasar su biya kuɗin da za a kashe don sake gina Ukraine daga ɓarnar da sojojin Rasha suka yi tun lokacin da suka mamaye Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Babbar jami'ar ta EU ta yi magana ne a yayin da ministocin harkokin wajen ƙungiyar tsaro ta NATO ke ganawa a ƙasar Romania a ranar ƙarshe ta tarurruka da suka haɗa da tattauna rikici da kuma taimakawa Ukraine. Shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Talata cewa wata rana Ukraine za ta shiga cikin ƙawancen sojojin ƙasashen yammacin duniya domin nuna adawa kai tsaye ga shugaban Rasha Vladimir Putin. jam'iyyar kwamnisanci mai mulki ta kasar China ta lashe takobin murkushe duk wani yunkuri da ka iya yin zagon kasa ga kasar. Hukumar harkokin siyasa da harkokin shari'a kasar ta China a yammacin jiya Talata sun fitar da sanarwar dauke da wannan gargadi bayan zanga-zanga mafi girma da kasar ba ta taba gani ba cikin gomman shekaru, inda jama'a suka nuna adawa da matakan da aka dauka na kulle dan dakile yaduwar kwayar cutar COVID-19. Duk da cewa ba ta yi magana kai tsaye kan zanga-zangar ba, sanarwar ta kasance a matsayin tunatarwa kan aniyar jam'iyyar ta tabbatar da mulkin ta. An yi amfani da nuna ƙarfi da jami'an tsaron cikin gida suka gudanar dan dakile sake barkewar zanga-zangar da ta barke a ƙarshen mako a biranen Beijing da Shanghai da Guangzhou da dai sauransu. Jami'an tsaro sun gudanar da bincike na katin shaida da duba wayoyin hannu don samun shaidar shiga cikin zanga-zangar. Wani harin kunar bakin wake da aka kai wata babbar motar 'yan sanda a kudu maso yammacin kasar Pakistan a sanyin safiyar Laraban nan ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 24, mafi yawansu 'yan sanda. Haramtacciyar kungiyar Tehrik-i-Taliban TPP, wacce aka fi sani da Taliban ta Pakistan, ta dauki alhakin harin da aka kai kuita babban birnin lardin Balochistan. Gulam Azfar Mihsar, wani babban jami'in 'yan sanda a lardin, ya shaida wa manema labarai cewa wani dan kunar bakin wake ya afka da motarsa kan wata babbar mota da ke jigilar 'yan sanda a kan hanyar su ta kare ma'aikatan lafiya da ke gudanar da allurar rigakafin cutar shan inna. Jami'in ya ce wata fashewar ban mai ƙarfi da ta biyo baya ta kifar da motar zuwa wani kwazazzabo da ke gefen hanya tare da lalata wasu motoci guda biyu da ke kusa da wurin tare da raunata wasu fararen hula hudu. Misar ya ƙara da cewa an gano ragowar ɗan ƙunar bakin waken a kusa da wurin da aka aikata laifin.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai fara kai mu Najeriya, inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce za a yi amfani da na'urar BVOS a zaɓukan da ke tafe kamar yadda aka tsara. Da kuma dai sauran bayanai duk wadda ƙorafe-ƙorafen da wasu ke yi game da na'urar. Daga Abuja ga Shamsiyya Hamza Ibrahim da rahoton.
Hukumar zaɓe ta INEC ta tabbatarwa 'yan Najeriya cewa ba za a yi wa tsarin tantance masu kuka da ƙuri'a na B-Model BVOS zagon ƙasa ba, saboda an tsare shi kuma ba za a iya kai kutse cikinta ba, kamar yadda Zainab Aminu Abubakar jami'a a sashen yaɗa labarai a hukumar ta bayyana.
Wannan na'ura na da matuƙar tasiri duba da lokaci ya wuce wanda mutane za su mallaki katin zaɓe fiye da ɗaya kuma su zo su yi amfani da shi domin su kaɗa ƙuri'a. Domin kuwa idan mutum ya zo sai an tantance shi kafin a bashi takardar zaɓe. Idan aka ɗauki ɗan yatsar ka bai ɗauku ba, to sai a ɗauki hoton fuskanka. Idan ko ba a tantance ka ba, to babu yadda za a yi ka kaɗa ƙuri'a. To kin ga kenan babu yadda za a yi a ce mutum ya zo da fiye da katin zaɓe ɗaya kuma ya saka hannun shi akan na'ura. Da ya saka sau ɗaya aka tantance shi aka bashi takardar kaɗa ƙuri'a, ya kaɗa ƙuri'a, to ba zai kuma yiwuwa ya zo da wata kati ya ce za a sake tantance shi ba, domin na'urar ba za ta tantance shi ba. Wannan zai taimaka matuƙa wurin dakile wannan ɗabi'a da aka yi ta yi a baya na aringizon ƙuri'u ɗin, da mutane kuma waɗanda za su ɗauko katin zaɓe wanda ba nasu ba su zo su kuma su ce za su yi amfani da shi domin su kaɗa ƙuri'a.
A yayin da wasu 'yan Najeriya ke nuna fargaba a game da tasirin wannan na'ura ta BVOS a yankunan da babu wutar lantarki balle tsarin intanet waɗanda ake amfani da su wajen tafiyar da na'urar, ƙwararre kan sha'anin tsaron yanar gizo ya yi ƙarin bayani kan yadda na'urar ke aiki.
Duk abin da aka saka a cikin wannan na'ura na bayanai na zaɓe, idan aka shigo inda akwai sabis zai aika da shi. Akwai dama wanda yake bayan an gama zaɓe wannan na'ura za ta aika da sakamakon zaɓe kai tsaye ta hanyar intanet zuwa rumbun ajiya na ita hukumar zaɓe. So wannan gaskiya ba abubuwa ne wanda yake na tashin hankali ba, kuma kamar yadda na faɗi ita hukumar zaɓe ta yi gwaje-gwaje daidai gwargwado akan matsalolin da aka samu an kuma shawo kan waɗannan matsalolin. Kowanne irin fasaha da aka kawo a duniya dole akan samu matsala ɗaya ba ko da ɗan dama, wasu lokuta kuma in ba a samu waɗannan matsalan ba ma babu yadda za a tabbatar da kan cewa waɗannan abubuwa suna aiki sosai.
A wani bangare kuwa masani kuma mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya Dr. Faruk Bibi Faruk cewa yayi idan ana sara ana duba bakin gatare saboda ana iya samun tsaiko ko tangarda a yayin amfani da na'urar irin ta Bature.
Wannan abu da aka samu na cigaba wanda ba karamin cigaba bane Bibas to amma wato abu ne na Bature wanda koyaushe cigaba ake. Na'ura ce wacce yau an yi ta kuma dan adam ne ya yi ta, ko ba mamaki gobe za a iya samun wani wanda zai iya wato samun yanda zai ya kasara ta kuma ya biya bukatun da yake so da ita. Sai haka ba za a iya cewa ai dan ana da shi an fita ba an gama matsala ta kare ba, sai dai a ce an samu cigaba akan da ya tarana lokacin da aka yi zabi da kati wato da voters card da sauransu.
Duk da shakkun da al'ummar Najeriya ke da shi game da tasirin na'urar Vivas wajen gudanar da babban zaben shekarar 2023 da ke tafe, kuma zabi mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta yi alƙawarin tabbatar da kare ƙuri'un 'yan ƙasar tare da ƙari kan cewa zamanin magudin zabi ya wuce. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda aka yi bukukuwan ranar yancin 'yan jarida ta ƙasar wadda aka ware saboda wasu dalilai masu nasaba da hulɗar hukumomi da ɓangaren jaridar ƙasar. Daga birnin Yamai ga Sula Barma.
Ganin yadda jamhuriyar Niger ke fuskantar koma baya a rahoton shekara-shekara na kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato Reporters Without Borders, yasa shugaba Muhammadu Isuhu a zamaninsa ya yi na'am da shawarwarin da ke kunshe cikin wani daftarin da aka kira Montagne La Table a ƙarshen wani taron 'yan jarida da ya gudana a Afirka ta Kudu. Mafari kenan hukumomin kula da harkar yaɗa labarai a ƙasar ta Niger da ƙungiyoyin 'yan jarida ke hidimomin tunawa da wannan rana ta haramta kulle ɗan jarida a kurkuku akan aikinsa. Babban editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa ya bayyana mana halin da wannan fanni ke ciki a halin yanzu.
Lalle ana iya cewa an yi wannan biki ne a lokacin da babu ɗan jarida ko guda wanda za a cewa yana gidan kansu saboda abin da ya wallafa ko saboda ra'ayin da ya bada. Amma akwai wata doka wadda ta shahi wallafa labari ko watsa labari bisa ga shafukan sada zumunta na zamani. To ita wannan doka ta ran ba wanda aka mata an sauya zancen mujin ya je kaso ne da wata tara sai a ce ana nan gidan jiya noman goshi. Tunda yanzu haka tarar da aka azama ɗan jaridar wani kamfanin jaridar ma bai iya biyan ta balle shi ɗan jaridar, kuma idan baka biya ba har yanzu dai kuma a kaso za ka komawa ka biya wannan tarar da ka gaza biya a matsayin kuɗi ka je ka biya ta a matsayin fursuna.
Yancin aikin 'yan jarida da ke matsayin ma'aunin mizanin demokuraɗiyyar kowace ƙasa wani abu ne da a nan Nishar ake yi wa kallon tamkar irin abin da 'yan magana ke cewa rijiya ta ba da ruwa guga ya hana. In ji sakataren yaɗa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida ta Maison de la Presse Suleiman Umar Bura.
Kun san wani bin takarda daban, kukun ƙuduri daban, kuma aikinta daban. Shi yasa na ce akwai wanda suke yunkurin su kare wannan intin na jarida, kuma akwai wanda kullum suke fama su gani wannan intin bai tabbata ba. Kenan gwagwarmaya ce ta yau da gobe da jibi, wanda ko mu a matsayinmu na ƙungiyoyi shi ne muke fafutuka don saboda mu ga sai an ƙara kare haƙƙin intin faɗin albarkacin baki da intin jarida a ƙasar Niger.
Sabanin da ake fuskanta a tsakanin 'yan jarida da wasu jami'ai a yayin tattaro bayanai wata matsala ce da ke yi wa aikin jarida tarnaƙi, lamarin da ke shafar bukatun al'umma. Saboda haka aka gargaɗi ƙungiyoyi masu zaman kansu akan maganar ayyukan faɗakarwa.
Muna kira gare su da su ci gaba da ƙara irin wannan tarurruka na waye ma jami'an tsaro kai su bar 'yan jarida su yi aikin su yadda suka zo su ma ga wurin taro su yi aiki, wanda suka zo fage su yi aiki su ma 'yan jarida haka suka zo fage su yi aiki.
A bana ma'aikatar ministan watsa labarai da gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida ta Maison de la Presse sun shirya wa matasan 'yan jarida gasa da ɗaya gefe wata muhawara da ta mai da hankali a game da nauyin da ya rataya a wuyan 'yan jarida wajen ankarar da hukumomi bukatun da jama'ar ƙasa ke fatan ganin an biya musu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sula Barma, kada a manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
A ranar Lahadin da ta gabata ne aka rantsar da Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP a matsayin sabon gwamnan jihar Osun. Wasu mazauna jihar ta Osun sun bayyana fatan su da bukatun su ga sabon gwamnan na jihar Osun. Farko ga Malam Jafar Wanzam, mazauni garin Ile Ife a jihar ta Osun.
Ina muku bukatar gwamna kuma ni da Allah kuma lafiya da zaman lafiya. Kuma zaman lafiya da mutane nan kasa Allah ya sa shi daure. A fa tsaro a jihar. Saboda abin da ba tsaro ba.
Bayan tsaro kuma me kuke so wannan gwamna na jihar Osun ya yi muku?
Abin da kuke so ya yi muna girman ayyuka da ke har aiki wanda akwai yaran mu wanda suka kai makaranta ba ai kun ka faɗa ga.
Kamar a ce irin wutar lantarki, ruwan sha da hanyoyi ba su damun ku a nan jihar Osun?
Wallahi muna da matsalar wuta da ruwa kwarai da gaske wallahi. Muna sa inda kamar ruwa da wuta. Kuma ga dai akwai wuta ka ga akwai haske ma sanan ji za su aiki.
Sala a ji gado niro. Wannan ne jihar Osun.
To a nan jihar Osun kuna da sabon gwamna. Me kuke tunanin cewa za ku samu ga wannan sabuwar gwamnati?
Ina fatan samu ci gaba ga wannan sabuwar gwamnati.
Kamar wane irin ci gaba?
Ayyukan samar da aikin ga matasa da sauran al'umma na jiha, ci gaba da sauran masana'antu, sauran abubuwa. Muna fatan mun samu haka ga wannan sabuwar gwamnati.
A yankin da kake a nan jihar Osun kuna da cikakken tsaro?
A nan ba cikin gwamnatin da muke muna da gaskiya cikakken tsaro a nan cikin gwamnatin jiha.
To yaya batun hanyoyi?
Hanyoyi sai dai can guda-guda gaskiya wanda ba su da gyara.
To idan aka koma sashen makaranta kuna da makarantu na primary da secondary?
To waɗannan akwai su gaskiya saboda wannan tsohon wancan gwamna gaskiya ya gyara su sosai. Sun yi aiki da sauran wasu abubuwa.
Kuma akwai kayan aiki cikin makarantu?
Akwai kayan aiki.
To me za ka ce game da wutar lantarki?
To wutar lantarki ita lalle ba kamar can da ba yadda aka saba da ita. Akwai ɗan ƙarancin can. Muna so a yanzanta ta koma yadda take can da.
To kiyon lafiya.
Sunana Muhammad Bashir, akan sani da Imam Bashir daga Sabo Oshogo jihar Osun.
To yanzu menene bukatar ku ga wannan sabuwar gwamnati ta jihar Osun?
Bukatar mu gare shi na farko dai fatan alkhairi. Duk wanda Allah ya shugabantar da kai a kai addinin musulunci ya mana renon mai masa fatan alkhairi da fatan kirki. Tunda idan gwamnatinsa ta dukufe zai shafi mu mazauna da kuma yan gari. Saboda haka muna masa fatan alkhairi. Sannan kuma muna kaya shi murna da kuma cewa ya yi kokari inda akwai gaba ta sharuwa kashi ma sharuwa domin wancan gwanan ya ga abin da ya sanadiyar da abin da ya kada shi. Sannan mu yan arewa ba mu ji daɗin mulkinsa ba. Na farko ma ya nuna mana wariya da bambanci. Bai so yi da mu ba sai da mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya sa baki sannan ya haɗa shi da sarakuna Hausa a tsawon shekaru huɗu da ya yi sai ya zaɓe ya saura kwana huɗu sannan ya gana da sarakuna Hausa. Wannan da muna ɗauka cewa alama ce na kyama ko kuma kabilanci. Saboda haka muna fata shi wannan sabon gwana ba zai yi haka ba. Zai tafi da duk 'yan jihar da baki da ainihin 'yan gari zai tafi da su baki ɗaya a matsayinmu na 'yan Najeriya da muke da 'yanci mu zauna kuma mai kasuwanci a kowane gari kowace jiha a faɗin ƙasar Najeriya.
Idan aka koma fannin aiki me kuke son ya muku?
Cewa abin da muke so ya mana shi ne na farko dai ya gyara ƙasa. Sannan a samu tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma kowa ya samu yanki da walwala na gudanar da harkokinsa na kasuwanci da sana'o'i. Muna da yara da kanne waɗanda sun yi karatu sun fita jami'a wasu ma suna da digiri biyu waɗanda sun cancanci a ɗauke su aikin gwamnati a matakin ƙananan hukumomi da kuma matakin jiha. Muna fata zai haɗa mu da ainihin asalin 'yan gari yadda ake ba su aiki mu ma mu samu wannan yancin na ba su aiki kuma a yayi mu'amala da mu ya riƙe mu hannu biyu kamar yadda ya riƙe ainihin 'yan asalin kasar da hannu biyu. Sannan ina so ya tabbatar ma duniya cewa 'yan arewa mazauna jihar Osun suna ɗaya daga cikin waɗanda suke tara ma ko kuma neman hanyar kuɗin shiga ga asusun jiha ta jihar Osun domin muna da 'yanka masu kawo kasuwanci da abinci daga arewa. Sannan kuma akwai masu siyayya daga nan wanda abinda suka siya gwamnati na amfana kama daga masu harkar katako, harkar goro, masu kuma haƙar ma'adinai da sauransu. Sannan daga arewacin ƙasar nan ana shigo da abinci wanda shi ma gwamnati na amfana ta kafin haraji tun daga matakin kananan hukumomi zuwa ga mataki na jiha. Akwai dan wake, akwai masu kawo masara, akwai masu kawo dawa, akwai masu kawo alkama, doya, albasa, kayan miya da sauransu.
Wani dan gaban goshin gwamnan cewa yayi
sunana Alhaji Sani GNTP sarkin yakin Sabo Ille Ocean State. Da makamolin da ke damuwar da Ocean bai wuce da rashin aikin yi ba, da tsadar rayuwa, da rashin hanyoyi da sauransu. Kuma insha Allah wannan gwamnan zai yi bakin kokarin sa yayi abin da ya cancanta.
Wani tabbaci za ku bai wa jama'ar jihar Ocean da suke da waɗannan bukatu cewa za ku cika musu alƙawuran nan?
Insha Allah, muna barin al'amarin wurin Allah. Allah shi ke cika ma bawa burin sa, amma in Allah da za mu yi bakin kokarin mu, saboda su waɗannan bayan Allah masu arziki ne, za su yi amfani da arzikin su da kuɗin su su yi na jihar ku sun aiki.
Jama'a da dama da na tattauna da su sun yi korafi akan rashin ruwan sha, hanyoyi, asibitoci da makarantu.
Insha Allah za mu soma ta ɓangaren ilimi da magani da hanyoyi da kuma ruwan sha.
Shiko Farteza Yahaya Tanko Baba na tsangayar siyasa a Jami'ar Sokoto ya shawarci gwamna Ademola Adeleke a game da inda ya kamata ya fara mulkin nasa.
Farko dai zamu iya cewa abin da ya kamata ya fara shine tunanin ya za a yi ya haɗa mutanen da su yi aiki tare da shi, wato ɗan majalisar shi na Gartawa. Shi ne babban muhimmin abin da ke gaban shi yanzu. Idan yana da abin da ake cewa jadawalin da zai yi na ƙudurin da zai aiwatar da ayyuka da suka shafi shi wannan mukami ya kamata, ko kuma wani kundi wanda shi ne ya yi amfani da shi wajen cimma manufofi da kudurin da ya alkawari duk sun yi yake neman zaɓe. Abin da ya rage mishi shi ne wannan mutane ne zai samu ya haɗa a cikin ɗan gudun kashi wanda za su taimaka mishi wajen aiwatar da wani kudurori. Idan kuma bai da wannan shirin kuduri, to abin da ke gaban shi na gwamnati shi ne muhimmin kamar da wannan kuduri, sannan kuma fitar da hanyoyin da za a aiwatar da wannan kuduri. Matakin jihohi na mulki su ne mataki na biyu mafi muhimmanci ga rayuwar al'umma. Ganin cewa kana da hukumomi tasirin su ga al'umma ya dokushe ganin yadda ƴancin su da kuma kamar musu da kuɗaɗen aiki ya ta'allaka ne da amincewar ita gwamnatoci na matakin jihohi. Saboda haka duk abin da ya shafi rayuwar al'umma da kuma inganta wannan rayuwar al'umma na fannoni daban-daban za mu iya cewa yana da alaƙa ne da gwamnatin jiha. Saboda gwamnan Ocean karo na biyu kenan yana yunkurin zama gwamna na wannan jiha. Abin da muke da torin gare shi shine yana da wannan kundi da kudu da ya ce da shi wanda zai aiwatar wajen ganin cewa ya inganta rayuwar mutanen wannan jiha. Sannan akwai sasantawa da shi ma yana da muhimmanci kwarai tsakanin al'ummar jihar Ocean, ganin cewa yanzu an karɓi mulki daga jam'iyyar da ta daɗe tana mulki a wannan jiha zuwa jam'iyyar adawa ta PDP. To akwai buƙatar ya san da cewa mulki irin wannan na adawa ba mulki ba ne na tursasawa, ba mulki ba ne na kuma fatali da wani ɓangare na wannan jiha, domin shi sasantawa yana da muhimmanci kwarai domin a samu goyon bayan al'ummar wannan jiha wajen aiwatar da manufofin da yake da kuɗi da shi a wannan.
Farfesa, to idan aka koma ta wajen ayyuka ko kuma yi wa jama'a ayyuka, ina ya kamata ya fara a halin yanzu?
Zama ya cewa kowace al'umma tana da nata irin kishirwa. Matsaloli da suka shafi na rayuwar al'umma sun bambanta tsakanin wannan jiha zuwa wannan jiha. Ba zai kai magana a matsalolin tsaro, zama ya cewa jihar Ocean ba ta ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsanancin rashin ko kuma barbarewar tsaro in ka kwatanta su da jihohin arewa maso yammacin Najeriya da kuma arewa maso gabashin Najeriya. Amma akwai abubuwa da suka ƙunshi suka shafi ilimi, wanda suka shafi lafiya, wanda suka shafi talauci, wanda suka shafi hanyoyi, wanda suka shafi aikin gona, wanda suka shafi al'amura wanda za mu iya cewa gama gari ne.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaishe ka, yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Mai tsaron bayan Chelsea Kalele Koulibaly ya kai Senegal zagayen kwaf daya a gasar cin kofin duniya da ake yanzu haka a Qatar bayan ci 2-1 a wasa na uku a rukunin farko da sun kakkara jiya Talata. Da kwallaye uku da an kazara a raga masu takalli da kasar England ne sun kaci su a fafata wadda aka yi a filin wasa na Khalifa International. Senegal ce ta fara jefa kwallo a raga a bugun penalty, wato bugun daga kai sai gola ta kafara Ismail Fall mai takali da a Watford daga baya Moses Christina ya farki wa Ecuador Senegal ta ci kwallayen ta biyu ta hannun Koulibaly haka ya ba kasar mai rike da kofin Africa damar kaiwa zagayen kwaf daya don farko Ecuador ta bukaci maki daya rakin domin ta kai zagayen gaba amma ta kasa samun canjar da take nema don ta tsallake wasu gidajen jaridun kasar Ingila sun ɗi mai ta ainin game da irin gwaninta da shahararren dan wasan Ghana Muhammad Kudus inda daya a cikin su ke fadan har ma ya fere Cristiano Ronaldo daukan ido wannan ya iso ne lokacin da matashin dan wasan yayi wa duniya bazata ranar Litinin yayin da ya zura kwallo biwa Black Stars ta duke South Korea tare da tabbatar da tsammanin tsallakewa zuwa zagaye na gaba a gasar mai shekaru 22 da ke yi wa Ajax Amsterdam wasa shine aka zaba dan wasan da ya bi duk saura a wannan karawar da ta ja hankalin duniya zuwa shahararren dan wasan na Ghana wata babban jarida a kasar Ingila ta zabi dan wasan a matsayin dan wasan da za a ce wa son kowa kin wanda ya rasa a gasar ta cin kofin duniya ta shekara 2022 jaridar ta kasar Ingila mai suna Mirror ta zabi dan wasa takwas da manyan club Premier League in Ingila za su yi zawancin su bayan gasar jaridar ta ce a baya-bayan Cristiano Ronaldo mana a kasuwa amma akwai tarin ɗan wasa masu kalli in ji Mirror tana nufin Muhammad Kudus mai tsaron ragon kasar Kamaru Andrew Onana ya bar sansanin kasar bayan da hukumar kwallon kafar kasar Kamaru ta dakatar da shi wata majiya na ɗan wasan ta shaida cewar Onana ya bar otel zuwa filin saukan jiragen sama da dare domin komawa Kamaru hukumar kwallon na Kamaru ta dakatar da shi ne bayan rashin jituwa da mai horar da kungiyar Rigobert Song bayan da mai tsaron gidan ya ce kada ma a saka shi wasa na biyu jakadiyar kasar Amurka a Ghana Virginia Palmer ta jinjina wa House of Oak dangane da wani shirin kawance da wani club league in kasar ta Amurka FC Cincinnati club din na Ghana na a cikin wani shirin kawance ne da FC Cincinnati da club din Bundesliga TSG Hoffenheim kungiyoyin guda uku na musanyar ra'ayoyi da zai taimaka musu farfado da kungiyoyin su zuwa wani matsayi na gaba a kwallon kafa wata tawaga a bisa shugabancin chairman din House of Oak Tugbea Fede da Vincent Suwau da ke ta kai wa jakadiyar tare da FC Cincinnati da ɗayan masu mallakan club Jeff Bedin da shi ma ya iso kasar akan ziyara Madam Palmer ta yaba wa kungiyoyin game da kawancin su abinda ta ce zai kawo ci gaba wurin samar da kwararrun ƴan wasa ta yi alkawarin bayar da ta tagaddamuwa ga kawancin kungiyoyin wasannin da wannan muka iso karshen labarin wasannin Rajwanan Lamuk tare ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ritwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
yau Laraba hukumomin Taliban a kasar Afghanistan sun fada cewa akalla dalibai 15 ne suka mutu yayin da wasu 27 suka jikkata a lokacin da wani bam ya tashi a wata makaranta addini ko kuma madras da ke arewacin lardin Samangan shugaban sashen yada labarai da al'adu na lardin Imdadullahi Mahajir ya tabbatar wa da biyo ya aukuwar wannan harin Jiyan Zamin wanda ya jagoranci fitar da kasar China daga matsayin saniyar wari bayan da sojoji suka murkushe zanga-zangar neman demokuraɗiyya a dandalin Tiananmen a shekarar 1989 tare da goyon bayan sauye-sauyen tattalin arziki da suka kai shekaru goma na bunƙasar haɓaka sosai ya rasu yau Laraba yana da shekaru 96 Jiyan wanda ya shafe shekaru goma yana shugabanci har zuwa 2003 kuma ya jagoranci jam'iyyar gurguzu mai mulki tsawon shekaru 13 har zuwa shekara ta 2022 ya rasu ne sakamakon cutar sankarar jini da gazawar gaɓoɓi a birnin Shanghai shugabar hukumar tarayyar turai Ursula von der Leyen ta yi kira yau Laraba da a kafa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da Rasha ke aikatawa a Ukraine von der Leyen ta yi kiran a kafa kotun wacce za ta samu goyon bayan majalisar ɗinkin duniya dan a bincika tare da hukunta laifukan da rashar ta aikata
To masu sauraron mu, da haka muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lear Creation, da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.